بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina mana barka da warhaka daga wannan wato Islamic Education Unit da ke nan Central Masjid na birnin Kumasi a cikin kasar Ghana a wannan rana ta Asabaci, wanda shi ne ranar 14 ga watan Disamba 2024. Kamar yadda aka gabatar, mun taru ne a wannan waje don mu yi ma junanmu nasiha da tunatarwa, musamman ƴan uwana ɗaliban ilimi da kuma malumanmu, akan wasu masail da suke da alaƙa da mu kai tsaye a matsayinmu na ɗalibai almajirai da kuma a matsayinsu na malamai. Da fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya sa harshenmu ya zama a kan faɗin daidai, kuma ya kare mu daga dukkanin fitintunu na zahiri da wanda suke a ɓoye. A gabanmu akwai wasu ƴan maƙalu guda biyu. Maƙala ta farko, wadda da ita za mu fara, wadda take waƙe ne na wani shehin malami wanda yake ce mishi Muhammad ibn Ali ibn Adam al-Ithiyobi al-Wallawi. Wannan malami ba da jimawa ba ya rasu a hijira na shekara 442, kamar shekara kuɗi kenan nan kusa. Allah Ubangiji ya gafarta masa. Malamin hadisi ne, malamin fiqh ne, masanin usuli wanda yake da musharaka a kusan dukkanin ilmomin larabci da addinin musulunci. Ya rayu ne a ƙasar Makka, a inda ya aiki har zuwa lokacin da ya bar aiki, kuma ya kama rubuce-rubuce da tallar littattafan shi yana siyarwa. Asalin shi mutumin ƙasar Mauritania ne. Malami ne da ya shahara da zurfin ilimi da gudun duniya da tawalu da kuma ƙarfin bincike da ƙarfin idrak. Wato kamar ka ce ba malami ne irin na wannan zamanin ba. Mu yana matsayin kaka ne a gare mu a ilimi, domin malaminmu a Sheikh Albani Zaria, Allah ya gafarta mishi, ya yi karatu a kan wannan malami. Malamin ya da rubuce-rubuce mabambanta, sharhuhin Sahih Muslim, sharhin Sunan Nasa'i, malami ne wanda yake mausu'i. Malaminmu Dr. Muhammad Thani Umar Jallemu hafizahullah yakan ce akwai wasu malamai guda biyu a zamanin nan wanda ba a ba su haƙƙin darajar da suka cancanta ba. Yakan abincewa wannan shi ne ɗaya daga cikinsu. Ɗayan kuma shi ne Abdurrahman al-Mu'allim, Allah ya gafarta ne. Wannan malaman guda biyu malamai ne da matakin iliminsu ya yi sama sosai da wannan zamani, amma kuma ba su samu darajar wanda ya kamata su samu. Wato yadda aka shaharta da al'amarin wasu malamai wanda ba su fi sa'o'insu ba, irinsu Abdurrahman al-Sa'idi, irinsu Uthaymeen, al-Allama Ibn Baz, Abdulmusin al-Abbad, waɗannan malaman dukkaninsu a tsantsar ilimi irin su Sheikh Nasiruddin al-Albani basu fi waɗannan wato ƙwanduwa a ilimi ba. Malamai ne tsararrakinsu, amma Allah shi yake ba da sharafi da ɗaukaka da kuma a san waye mutum. Wannan kuma wani abu ne na Allah, da kuma wasu asbab da Allah yake sahale ma wasu su zama haka. To su waɗannan ba su samu wannan ba, domin shi Abdurrahman al-Mu'allimi ya rayu ne ma a matsayin attendant a library, wato mai ɗaukar littattafai ya mai da su kan shelves sun an gama karantawa a library na Al-Haramul Makki. Ahmad Taki ya taɓa tohowa takanar ta Al-Qahira, ya zo Makka don ya gamu da Abdurrahman al-Mu'allimi. Ya zo gun babban mai kula da library, ya ce da Allah na zo ne ina son gana da wani mashahurin malami da nasi labarin yana aiki a wannan maktaba. Ya ce wani gidan ya ce wani sai an zuwa sai a kira shi mana, sai aka aika aka kira shi. Da ya zo sai ya ga ashe sanda yazo ya zauna mutumin da ya kawo musu kofin shayi gahwa suka sha shine da Abdurrahman al-Malik wato nan kofin yin kokan shi da suka zo suka zauna ko ga yayi baki shine ya kawo musu shayi da dabino shi wannan shine sai shine da kake jin labarin Abdurrahman al-Malik Allah ya gafarta ni gafa shi ma Ali Adam al-Idrisi bayan ya bar aiki ba shi da ma hanyar da zai sha abinci sai tallata da dafan shi da dafan da ya wallafa su ne yake zubawa a cikin mota pick-up wanda kuke ce malori din su yake zubawa yana yawo da su a ƙasar Makka anguwa-anguwa gari-gari yana neman su waye za su tsaya don ya ci abinci Allah ya gafarta musu to a malami ne da gaskiya abubuwan da ya dinga yi bayan waɗancan manyan da dafan na sharhohin littattafai na hadisi yana da sur'atul badiha yanzu nan sai ya zauna kawai ya yi waka daga shigowar mu dinnan zuwa ya minti 15 in ya gauna ba da yake sai mishi waka tun ya gama waki shi haka a cikin majalisin shi na karantarwa yana cikin karantarwa sai ya ce bari in karanta muku wata waka munasaba da abin da muke yanzu nan take sai ya kawo waka Allah ya mishi baiwa mai ban mamaki Allah ya gafarta mai wannan waken ya yi ta ne a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa a kowane tabin shi da yake ɗauke da wato maganganu irin waɗannan da ya yawaita yi daga cikin muka tsakuro wannan waƙa alfawati ɗan ƙarami ne haka wannan waƙe ya yi shi ne kamar yana amsa tambayar da galibin ɗalibai muke wa junanmu yaya zan yi na samu kyakkyawan fahimta da buɗi a harkar ilimi fahimta ta ta yi fari in samu zakakuranci na wuce matsayi ga magarin ɗalibi wannan tambaya ce da take yi maimaituwa shi ne malam yake amsa ta da cewa ya man yuridu fatha babi da ilmi wa an yakuna bari'an fil fahm fastaqillaha wa talzamis sunan wabta'idan an ahli su'in wa fitan yace ya man yuridu fatha babal ilm ya kai wanda kake so a buɗa maka kofar ilimi wa an yakuna bari'an fil fahm wanda kake so ka samu ƙwarewa a wajen fahimtar karatu domin fahimta ita ce abu mafi muhimmanci da mutum zai samu ya samu sabati a ilimi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridu Allahu bihi khairan yufaqqihu fi ddin al-fiqh huwa al-fahm wanda Allah ke sanshi da al-khair da Allah yana fahimtar da shi addini to wanda yake nema ya fahimci addini yana harkar taluttaka da almajiranci amma yana so ya samu fahimta mai zurfi menene abin da ya kamata yi yace faltatta billah wa tanzali sunan abin farko da zaka yi shine ka ji tsoron Allah at-taqwa taftahu laka babal ilmi wal fahm kamar yadda Allah ya yi alƙawari wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wanda ke tsoron Allah Allah madaukakin sarki zai samu mishi mafita akan komai kuma ya azurta shi ta inda ba shi tsammani tsoron wanda yake neman samun buɗi a harkar ilimi mataki na farko shi ne at-taqwa. At-taqwa tana da faɗi fiye da fassarar da muke mata na cewa jin tsoron Allah. Faɗin kalmar ya fi haka, wato kiyaye dokokin Allah, wataƙila an faɗi haka zai fi zama. Wanda ke son ya sami ilimi mai inganci, to abu na farko da zai shi ne kiyaye dokokin Allah. Watal zamis sunan, sannan ka lalace bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine ka lalace aiki da ilimi din. Tabi'ai da na bayan sukan yawan faɗa cewa kamar yadda Ibnu Jarir ya rawaito da Imam Tabarani da wasansu cewa kana alladhina yuqri'unana in ji su aba da su Sa'id ibn Jubair da makamantansu suna cewa waɗanda suke karantar da mu wato sahabbai kenan sun kasance ba ta wuce aya 10 idan sun karanta ta hatta yutqinuha وَيَعْمَلُوا بِهَا har sai sun fahimci abinda ayoyin suke faɗa kuma sai sun yi aiki da ilimi wato su a wurinsu abinda muke ce ma ilimi a wurinsu ba shi ne suke nufi da ilimi ba ai kaga mun fitina nan tarin karatu tarin iya al-irabi da ta'arifat da mahfuzat da maraji' da mutum yake iya halartowa da su yake iya istizharu da yawan fulgo hujjoji daga ayoyi daga hadisai daga waƙoƙi daga maganganun malamai idan mutum yana wannan shi za a ce masha Allah wannan yana da ilimi da sanda yake magana za a ji ɗanɗanon nusus da sanda yake rubutu za a gansu to su ba wannan ne asalin maqsadi a wajensu na ilimi ba su maqsad na farko shi ne ya zama kana aiki da abin da ka sani da su saboda haka wani su ya kan ɗauki tsawon shekaru bai haddace Al-Qur'ani ba bai haddace ma sura ɗaya ko izifi ɗaya ko izu goma ba saboda duk abin da ya karanta fatansa shi ne ya yi aiki da shi tukunna kafin ya kai kan na gaba da zaran wata aya ta sauka abin da suke mubadara shi ne al'amal biha kala hadisin tarihin saukan fadan Allah madaukakin sarki lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah ya saukar da wannan aya da su a Abu Ayyub al-Ansari suka ji ayar ba wai kokarin su haddace ta su san li'irabinta su haddace ta da mabambantan qira'a ba abinda suka fara yi ne menene abinda muke so wanda idan mun yi sadaka da shi za mu zama cewa da gaske mun yi imani saboda ka yaje sadaka da gonar shi bai wuha ya zo ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah mafi soyuwar abin da na mallaka shine wannan gona tawa to saboda da aiki da wannan aya na yi sadaka da na ya ce bakhil 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 wannan ciniki ne mai albarka wannan ciniki ne mai riba to kaga su haka suke da zaran an saukar da aya za su fara aiki da ita mutanen Madina kuma da annabi yake ba da labari tare da cewa suna da kamfanonin giya da gidajen shan giya mabambanta amma ran da aka ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal ash-shaytani fastalimu ana shi yace kamar yadda Bukhari ya rawaito haka aka dinka fito da tunanin giya ana fasawa ana zubarwa sai daga bakai garin Madina ya jike da ruwan giya da aka zuba wasu ma sun tafi kasar Sham sun yi oda sabon kaya ya iso bakin Madina aka ji aka musu jawo fajiya an saukar da aya an haramta giya anan suka dinga bude tulunan kawai suna zuba shi ba wanda yake to mu yanzu ya hake su mu tsakani da Allah bayan mun riga mun sa kudin ana so a tsaya ka mu ai fi a bari akalla sai mun siyar go to dai za mu sai da wannan ba wanda ya fara tarin tuwa je a ce manzo Allah ya manzo Allah wannan kudin da kake gani kudin marayu ne muka ara suka sa hannun jari yanzu idan an zubar da giyan nan za su yi asara za su talauce kuma kai kace a duka kula da marayu a taimaka mana abin mu dai mu siyar da wannan ba wanda yayi wannan tunanin ko al mubadaratu ila al amali bil bidi saboda haka shi yasa sai suke rike abu ba sa shan wahalan haddacewa kawai mu yanzu mutum zai sha wahala ya zauna ya tattakara sai ya dace ko ba zai yi ba haka zaka ga ilimin ba ba albarka kamar yadda sayyidan Jibril yake cewa ko wannansa an saukar da Al-Qur'ani don a yi aiki da shi sai mutane suka mai da karanta shi ne kawai aikin wanda duk ya karanta ta yana ganin ya gama iya aikin da aka ce a yayin da kuma daga nan ne aiki ya kamata ya fara saboda haka wanda yake so Allah ya mishi buri a cikin ilimi to ya zama mai dagewa wajen aiki da duk abin da ya sani na ilimi idan ya zama yana da wannan dagewa to Allah subhanahu wa ta'ala zai buɗa masa buɗi da yawa a cikin ilimi wabta'idan an ahli su'in wa fitan sannan kuma ka nisanci duk wasu masu aikin banza da masu tada fitina duk wani abu na zunubi wani abu na barna wani abu na fitina a cikin al'umma sai ka guje shi Sufyan al-Hakami a cikin waƙensa na Urdutu Al-Talam Udatul Talam yana maganganu akan wannan da yake cewa wa'alam bi anna kadara dhunubi yace yaksifu nurul ilmi fil qulubi, yace ka san annakiya dattin zunubi yana disashe hasken ilimi a cikin zuciya. Amma tara yace baka gani, amma tara gubala fil misbahi, baka ganin lawani dake cikin fitilla, idza safa ardaka fis misbahi, idan fitilla wancan na gargajiya lawanin sa abinda yake kunna wutar a ciki, idan an wanke shi an gyara shi zaka ga fitilla tana yin haske ne yau. Amma fa wa in yakum bi wasakhin mulassaha, amma idan akwai datti dake cikin wannan gilashi din da cikin lawani din, anan yace kasafa nuru, zaka ga ya hana fitilla yin haske. Yanzu ga fitilla wannan me yasa muke gana cikin, saboda kwaba din babu littafi shi. To kama haka hasken ilimi yake a cikin zuciya, shi zunubi da tsini a cikin zuciya, in yazo zai rufe hasken, in yazo zai rufe hasken ba za a ganshi ba. Za ka yi cewa kuma ya ci gaba da cewa can gaba, wa zayyin al-ilma bi zinati al-wara, kai ma ilimi kwalliya da taka tsantsan waqna, fa khidmul hirsi fi dhilli kara, kuma ka zama mai kana'a mai yarda da abu kaɗan, domin ma'abocin kwaɗayi mutum ne da yake durmusa kanshi a cikin wulaƙanci. Saboda haka wanda yake so ya samu ilimi sai ya guje ma abubuwan ɓarna da fitintunu, fitina da dukkanin ma'anarta, fitina ta sha'awa, fitina ta shubha, fitina ta mata, fitina ta dukiya, duk wani abu da ake yarda suna fitina, wato da zaka jaramta da shi har ya mantar da kai abin da ya kawo ka duniya, to wajibi ne ka guje shi idan kana son ka samu alkhairi a cikin ilimin ka. Wal tadlikan fil hadi nahj as-salafi wal tab'idan an ibtida' al-khalaf, fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Daga nan kuma yace wal tadlikan fil hadi nahj as-salaf, ta farkin da zaka bi ilimin ka ya albarka shine ka bi ta farkin magabata na kwarai, ta farkin nan na salafiyya, idan kana san ilimin ka ya albarka dole sai ka bi shi a wajen akida, a wajen manhaji, a wajen madhabi, a wajen suluki, a wajen mu'amala, ya zama salafus salih sune a fitillar da kake haskakuwa da su. Duk abinda zaka yi kana bincika yaya suka yi, kana dabbaka yaya suka yi addinin su, ya suka yi tauhidin su, ya suka yi sallah, ya suka yi azumi, ya suka yi aure, ya suka yi sauran mu'amala na kasuwanci, to sai ka zama haka. Wal tasdikan fil hadi nahj as-salafi wal tab'idan an ittida'il khalaf, sannan kuma ka nisanci bid'a da mutanen baya suka kawo, bid'o'i a cikin aqida, da bid'o'i a cikin ibada, da bid'o'i a cikin sauran al'amuran addini, bid'o'i a cikin ibada, a cikin aqida akwai manyan turakun su guda hudu, duk daga nan sauran suke resantuwa. Akwai al-khawarij, wato bid'a na masu kafirta musulmi da halarta jininsu da kuma kin aiki da nasoshin shari'a, ɗaukar nasoshin da Allah ya magana akan kafirai su ɗaura su akan musulmi, wannan suna kice man khawarij. Daga nan ake samun rassa irin su Boko Haram da ire-iren su ibadiyya, duka masu ƙaryata nasus daga rassu. Sannan akwai kuma ar-rawafid, su ne ƴan shi'a masu aibata salaf, masu aibata sahabbai da cin zarafinsu da ƙaryata falalar da Allah ya ba su, da kuma tunanin cewa dole sai wasu mutane da su suka zaɓa suka ce su ne a'imma, dole sai wanda ya bi sannan zai tsira, wannan su ne ar-rawafid. Daga nan ake samun rassa na Ismailiyya da sauransu da Zaydiyya da makamantansu, wasu sun fi wasu ɓata. Akwai kuma al-mu'tazila, su ne wato ashabul aqlaniyat, masu fifita hankalinsu akan nasoshin shari'a, da su da rasoshinsu mabambanta har zuwa kan asha'ira da maturidiyya da kullabiyya, duka waɗannan kamar yadda malaman aqida suke kiran su cewa makhalis ne na mu'tazila, wato ƴan daudin mu'tazilawa ne. Mu'tazilawa ne amma ba su da ƙarfin hadisi, su ƴan daudi ne a cikinsu. To cikon na hudun kuma su ne ainihin wato gulabin sufiyya, ƴan ɗariƙu masu zaƙewa akan manhaji na gyaran zuciya har suka kawo barna iri daban-daban da ake gani. To galibin bid'o'i a aqida suna nisantuwa ne daga ɗaya daga cikin waɗannan. Sai mutum ya guje mu duka waɗannan tafarki da bid'a da kuma sauran tafarki masu kama da su. Yace fa kullu khairin fi ittiba'i man sala. Dukkan alkhairi yana cikin bin tafarkin wanda suka gabata. Wa kullu sharrin fi ittida'i man khala. Dukkan sharri kuma ya tattaru ne a cikin bid'o'in da ƴan baya suka kirkiro. Allah ka tsare mu daga bid'a. Yace ya man yuridu an yasuda ghayrahu fil ilmi nashiran likulli khairihi likullin khairahu akhlis li rabbika wa a'li himmatak tara al mawahiba tuhallu tahullu sahatak. Ya man yuridu an yasuda ghayrahu, ya kai wanda kake tunanin kake fatan ka zama jagora ga walinka, wato iliminka ya zama har mutane za su buƙace shi saboda ya tumbata saboda alkhairin da ke tare da kai. Ibrahim Bukhari yana cewa ilmi wanda za ka yi amfani da shi ka bautata wa Allah, ka yi amfani da shi ka tsira, ya ce wannan ba shi da wani wahala. A cikin sati guda za ka iya shi, ka iya kalmar shahada, ka iya alula, ka iya tsarki, ka iya sallah, fatiha, tahiyya, azkar da ake a sujuda da ruku da makamantansu. Sahabbai da yawa sun zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun koyi wannan cikin kwanaki sun koma garuruwansu. Yace wannan bai da wani wahala, shine ilmi na fardu ain. Yace amma ilmi na fardu kifaya wanda zaka buƙatu zuwa ga karantawa da darasi da ta'alifi da fatawa da alƙalanci da limanci da jagoranci, yace wannan ba zaka taba samu wanda zai ishe ka ba, sai dai kai take kai har iyalan da Allah ne da kin fashin ka. Irin shi ne ake magana anan, wanda tasudu bihi ghayrak, wanda ya fi ƙarfin buƙatarka. Akwai buƙatar wasu a ciki, akwai mutanen da Allah yake ba su wasu abubuwa wanda ya ba su ne ba a madadin kansu, a madadin sauran al'umma, da malamai da shuwagabanni da attajirai suna cikinsu. Allah ya ba mutum shugabanci ba don ƙashin kansa ba, don ya idara mutane. Allah yana ba mutum dukiya ba don ƙashin kansa kaɗai ba, don ya zama sanadiyar samun wasu bayin Allah. Saboda kan Allah ya zo zai kaina musu ba gori. Wa anfiqu mimma ja'alakum Allahu mustakhlifina fihi. Wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum. Dukiyar Allah ne ya bayar ganka baya. To haka ilimi wanda Allah ya baka ya wuce iya na sallah da ake cewa ko da ilimin sallah na da yawa ko, to ana da buƙata i zuwa gare shi. Kuma in kai rowar sa munin aikin ka bai gaza rowar munin aikin attajiri marowaci ko shugaba wanda baya adalci ba. Yanda ake buƙatar wasu masu bazzala himmarsu, haka kai ma mai ilimi ya zama wajibi ka bazzala himmarka wajen bayar da ilimi. Yadda an tambayi mai kuɗi ne bayar ba ya yi rowa kuma ya yi mummunan aiki, haka aka tambayi malami matsala da ya sani a ilimi yake amsawa shi ma ya yi rowa kuma ya yi mummunan aiki. Saboda haka duk wanda iliminsa zai zama akwai buƙatar wasu a ciki, ya zama kuma fil ilmi na shiran li kullin khairu, yana mai yaɗa ilimi da alkhairin da ke cikin ilimi ga dukkanin mutane, dole sai yayi wannan abin da za a fata. Akhlis li rabbik, ka sanya ikhlasi ya zama don Allah kake, kar ka sake kana yin harkar ilimi don neman abin hannun mutane ko don neman yabonsu ko don kada su tuce ka ko don a ce wani ai shi yana da sauƙin hali, wani ya iya hulɗa da mutane ko don a ce wani ai ya san baki, ya iya da ikrari, wani yana da mahfuzat da yawa. Kar ka sake zama wannan shi ne burinka a cikin abin da kake, wanda bai yi haka to ya tani rana alƙiyama yana cikin farko mutanen da za su jefa a wuta wanda ya yi ilimi ba don Allah ba. Allah ka sani. Yace akhlis rabbika wa a'li himmatak, sannan ka bada himma mai yawa. Sufyan ats-Tsauri yana cewa ma 'alatu shay'an ashadda 'alayya min niyyati ko min nafs, yace na sha wahala kafin niyyata ta zama ta kwarai fiye da shekara 20 yana mu'alat da niyyarsa. Ana son kullum mutum ya dinga sabunta niyyarsa, wato kullum ka dinga halartowa da shi a cikin zuciyarka cewa dan Allah nake yin wannan abu, kuba dan Allah ba kai ka buku wasan ba dan Allah kai shike ba zaka yi tuba kai istighfari kai dan Allah kai kar kuma ka ce to ni ba zan bari gaba daya kan na zo ina yi ba dan Allah ba wannan kuma da gaskiya madakai da shedan idan shedan yana so ya halaka ka sai ya ga maka cewa wallahi tunda wannan karatun da kake ba dan Allah kake ba ka daina kawai ai gara ba kai ba sai ka ci eh to shikenan ka samu mafita ko to wannan shedan ne ya zamar da kai gara wanda yake yi din yana da matsala idan Allah ya ga kyan zuciyarsa aslan sai Allah ya gyara shi malamai da yawa sun ba da labarin cewa sun suka fara koyon ilimi ba tsantsar ikhlasi ya kai su ba talabta da ilma la lillah mun nemi ilimi ba dan Allah ba Imam Ahmad ibn Hanbal an bashi wannan tambaya yace wani abu ne koyi bani sha'awa na jinna so na jinna Ibn Hazm haka malamai da yawa cikin salaf Imam Zahabi ya maganganu a kansu a cikin sura da dubara cewa sanda suka fara ilimin suna da wata manufa daban kamar yayi kamar bakin cikin an ce musu jahilai to suna su fita daga wannan jahilci kamar shiga cikin rudani malamai suna buga kansu wannan yace eh wannan yace a sai mutum yace bari je koya da fita daga wannan rudani kaga wannan manufofin su nasu ne na kansu amma Allah ya kalli cewa asalin zuciyarsu ne kyau ce sai ya maishe da su don Allah saboda ka fara din idan sha'awa ne ya kai ka me yasa ka fara da ka fara da alqur'ani ka je kallon musabaka kaga wannan karamin yaro yana tarata da karatu mai dadi kuma kaga kai baka iya ba sai kaga cewa to ni wawan ina ne kai bari tashi abu da za a faɗi kai kaga yanzu wannan abu ne motivating dinka shine kaji inferiority complex ashur bin nakas to amma idan Allah ya ga zuciyarka mai kyau ce aslan sai ya canza maka da alkhairi saboda haka ayi ikhlasi akan duk abin da yi sannan kuma sai an ba da himma alhimma al'aliya wato sai ya zama cewa ka zama addicted ka zama wato wannan karatu ya dauki hankalinka gaba daya har ana maka kallon ka babban kasancewar kanka ana ma kallon kamar wani mahaukaci mahaukaci al-imam Ahmad ibn Hanbal ana ba da labarin cewa idan suka fito da asubaki da su makaranta suna tafiya da gudu mutane an kwasta cewa wannan lafiya ne ya koro su haka sai ce babu zo ne malai ya riga mu shiga shi sun yi sallah asubaki a masallaci an gozo za su je wani masallaci da za su saurari karatu ba sa so malamin ya riga su shiga kada wani abu ya kubuce musu kada kuma su shigo malam ya musu alama cewa wadannan they are not serious so haka ba za su tafi da tafiya na nutsuwa ba ba su nan ba za su yi aiki da wani ba da rahama da bide bina da kafin hauna ba sai su buga da kudi kamar sun yi barawo har a dinga suna nan wai lafiya wannan abin da suke su kaga wannan himma ce aliya su zauna su ta karatu su ta karatu al-imamu al-zahabi da wuri irin shirarar su kuma yana ciwon ido yana hawaye yana kwanza aka ce mishi alga fata mana wannan idan naka ka nemo mishi magani shi magani ne zama shi ni dan shi ne shi kafin lokacin shi kuma tun a lokacin su akwai technology na dedicated classes akwai abin da suke wanda zaka yi daukar shi kaman wato gilashin likita wanda yake ba mutum bai ciwon ido saboda yau wannan an ce saboda yawan karatu da fitila a ci balbal mai hayaki yana shiga mai ido da yawan duban takarda cikin hasken rana yana reflecting masa yana da shekara 40 da wani abu da shekara haka Imam an-Nawawi himmar sa ta kai himma aka ce masu rayuwa da shi sun ce an yi shekaru da yawa ba taba ganin shi yayi bacci irin wanda sai an kwanta ba wanda za a nemi ya kwanta nawan su bata ba taba ganin shi rana sai dai kawai ya kwanta akan teburin shi na karatu ya dan rinsa yadda ka san tela yana dinkin hali alake baya kwanciya ko sai dai akan kitan shi in ce da bai bada himma hali ba ai za a kama shi ranan gobe sallah sai a rike shi ko kusoyi ba za su yadda ba to haka suke da wannan himmar al-imam ibnu taymiya an kana da labarin himmar sa tun yana kankanin yaro yakan je makaranta da alluna da yawa wanda sai an taya shi daure su kamar da mai itace sannan yake tafiya da shi kuma in yaje ba zai dawo ba sai ya cika su duka da hadisai in yazo gida kuma zai ta karanta su sai ya hada ce suka bugu ne
hatta wasa na kurciya da yara suke an ce shi da yi wannan wasan in yara suna kurciyo suna kwallo suna ɗan galagala shi yana tare da su duk wanda ka ji yayi wani ilimi ne mai tsanani idan ka bi tarihi za ka ji da wata himma wanda take ta wuce ga wani himma wannan ko karatu ko kudi wanda yake tsari university ya samu sakamako mafi girma za ka tarar cewa kokarin shi da kwazon shi ba na sauran mutane ba ne wannan a duk abin duniya ma haka yake sai mutum ya yi kwazo hankalin shi ya tattaru akan wannan abin sannan yake samu ibnu abbas radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a Allah ya mishi albarka Allah ya sa ya fahimci karatu amma da tsaya ya wannan addu'a yana bin malamai har ya je ya kwanta a kofar gidan malami tun da safe har rana ta yi tsakiya kura ya shiga mai hanci da kunne sai malamin ya fito daidai a zahar ya ga shi yana bacci ya ce a tashi yaro rana ta iso yin da yake ce nisa take jira na anan ya ce ba na so ne na tashe ka daga bacci Allah gafarta mana shi tana ce bari in jira ka shiga saboda haka sai ya zama ilimin shi ya wuce duk na wani sashi idan mutumin da yake so ya yi ilimi yana buƙatar himma aliya tara almawahiba takullu sahatak in kai haka zaka ga wato baiwa na Allah ta zo cikin gidanka ta zauna anan zaka ga Allah ya maka baiwa faljiddu minka thumma fathul babi min rabbikal muhaiminil wahhab faljiddu minka abinda ake nema daga gare ka kwazo din walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kai kai kwazo wa thumma fathul babi min rabbika to daga nan ne sai Allah ya bude maka kofofin almuhaiminil wahhab Allah wanda yake ya mamaye komai wanda kuma yake bada baiwarsa ga wanda ya ga dama faljiddu minka thumma fathul babi min rabbikal muhaiminil wahhab qad wa'ada almujahidina bil huda qala lanahdiyannahum fastarshida Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi kwazo cewa zai ba su zai sa su akan tafarki madaidaici shine ayar da muka ishara walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin wanda suka yi kokari dan tafarkin mun ji Allah za mu shiryatar da su zuwa tafarki madaidaici kuma Allah yana tare da masu kyautatawa liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wanda ya so ya ayu akan gaskiya ya tsayu duk da sai ya tsayu sai Allah ya ga dama Allah ya ce falaka tahamal aqaba me yasa ba za ka je ka rungumi kwazo ba ka tunkari aikin kwazo da kokari to wanda duk yayi haka sai Allah ya bashi wato Allah baya ba mutumin da kawai ya kwanta yana jira ba ku Allah bai ba wani dole sai mutumin da ya tashi ya kwazo akan komai gaba yana daga cikin abin ban takaici a wannan zamanin mafi yawan mu muna iddia cewa mu ɗaliban ilimi amma kamar yadda Shehu Malam Bani yake faɗa gari Allah ya gafarta mai ke ce wallahi wasu ba su taɓa ganin ɗaliban ilimi ba basu ma taɓa ganin su ba suna dai faɗa cewa suna ɗaliban ilimi amma basu ma taɓa ganin ɗalibi idan su bai taɓa ganin waye ke cewa ɗalibi ne balantana su su ce su da ban ilimi saboda duk abin da 'yan duniya suke yi su ma suna yi ba su da bambanci da 'yan duniya in banda da'awar cewa su ɗalibai ne ita ce kawai bambancin su amma duk abin da sauran mutane suke su ma suna biye wa wannan sharholiya da ɓata lokaci da neman suna da rigima da sauransu saboda ka su ba ɗalibai ilimi ba ne amma dai masu cewa ne da bakinsu kawai yace faljidd wahdahu yakunu muhmala illam yakun bil fathi minhu muqbila faljidd wahdahu kokari shi kadai mutum ya zama kokari kawai gare shi yakunu muhmala ba shi da amfani illam yakun bil fathi minhu muqbila idan Allah bai yi ma mai kokarin nan budi ba duk kokarin mutum yana buƙatar fatahi daga Allah idan babu fatahi daga Allah sai dai ya sha wahala ya zama cikin amilatun nasiba zai sha wahala sosai a fagen ilimi idan Allah bai mishi gamdakatar ba idan baya cikin mutanen da Allah ya kaddara zai ba su nasibi a ilimi sai dai ya ta shan wahala kawai al-Imam Shafi'i yana da wani dalibi cikin makusantan dalibai shi shine Rabi ibn Sulaiman al-Waradi Allah ya gafarta mishi a kusan Shafi'i a makarantarsa ya tara dalibai masu yawa wanda sun zama manyan malamai a bayansa irin su Harmala irin su Al-Muzani irin su Ibn Abdul Hakam da ire-irensu a zaman shi musamman a Masar ya horatar da su suka zama malamai to a cikin su akwai wannan Rabi Ibn Sulaiman Al-Muradi Rabi ya kasance mutum ne mai nacin karatu sosai har Shafi'i yana tausaya mishi saboda nacinsa da himmarsa ta fifici basirarsa sauran sun fi shi ganewa shi baya ganewa da wuri har ma ba a ganin shi a cikin dalibai zakagurai sai Shafi'i yana masa addu'a kullum yana cewa Allah ya buɗa maka basira ya Rabi yadda kake da nacin nan ya ce da ina da yadda zan yi da na mai da ilimi na gaba ɗaya abinci a dafa shi in zauna a gaban ka sai ka ci shi ya ce da ina da zan yi da na sa an tsaga kanka na ɗebo duka ilimi na zuba maka ciki ya mayar hannunki sau yana tausaya ma wahalar da ɗalibin yake sha ko mai ta shi bata kai nasarawa ba amma da Allah ya duba zuciyar Rabi'u da biyayyar da yake wa malaminsa da nacin da yake daga ƙarshe shine mafi shahara wajen ruwaito da suka faɗi Imam Shafi'i duka al'ummu da ar-risala da ikhtilafu maliki wa shafi'i da makamantansu da shiyarwaitonsu kuma ɗalibai suka taru a gaban shi bil mi'at saboda kusancinsa da malamin da nacinsa saboda ka koda ka ga a farkon al'amari ba ka ganewa kar ka bari ka ci gaba da wancan tarkawalin ka ci gaba da bin dokokin Allah da addu'a da iyaye da malamai suna kallon ka suna maka addu'a sai Allah ya baka budi a sallar shi farahimallahu alkarim man gada fi mithli hadha al'asri kad tajarrada fi talab al-ilm ash-sharif mu'rida aw kulli ma yulhi wa dunya rafida yace farahimallahu alkarim man gada fi mithli hadha al'asr kad tajarrada ubangiji Allah ya gafarta wa mutumin da irin wannan zaman da muke rayuwa shi ma cikin shi rayuwa mutum rasuwar sa shekara mu yace a wannan zamanin ya Allah ka ci kandun mutumin da ya iya bada himmar da ake tsammani fi mithli hadha al'asr kad tajarrada ya tsiraitu ga ilmi kawai fi talab al-ilm ash-sharif mu'rida yana neman ilimi mai daraja ilimin sunna ilimin musulunci ma'uridan an kulli ma yulhi ya kauda kai daga duk abin da ke karkatar da tunanin mutane wa duniya rafida ya yi watsi da duniya mushammiran an saki jiddin ya rage damfi jafiyan baina yadai ulir rashadi wahiya ya gurfana a gaban malamai na Allah yana ta ɗiban ilimi wa katiban jami'a ma yasma'u kuma duk abin da yaji ya rubuta min al-fawa'idin lati tanfa'u na fa'idojin da za su amfane shi wato a wannan zamanin shi kan shi malam yana kula da yadda wannan rayuwa take da wahala mutum ya ta gauri gari a wancan a zamanin da zaka ce wasu wani ɗaliban ilimi ne to su kawai wannan ilimin shine hidimarsu ba sa yin noma ko kiwo ko kasuwa ko aikin gwamnati ko sana'a sai dan kawai abin da za su bukata don su ci ko don su sai littafi amma su ilimin shine shagalinsu kawai wasu su ma ba su taɓa yin wata sana'a babban da ilimi kamar Imam Malik a tarihin shi bai wata sana'a ba sai ilimi haka Ahmad ibn Hanbal a tarihin shi da wata sana'a ai yana cewa inda zan yi sana'a to da sai dai na yi aikin kwafe wa mutane da bai suna biya na kamar ya zama mai shagon photocopy ya misali to ba ta yin wani abu sai ilimi mu kuma yanzu kowa yana da abin da yake wannan abin kuma shi ya fi janye hankalinsa dan lokacin da ya saura kuma sai ya dinga dan zuwa makaranta. To kaga wannan ba ilimi ne a gaban sa ba, ilimi yana cikin daraja ta biyu. To zaka zai dade da zama malami ba, amma dai yake yaki da jahilci, zai yake zama yana da alwa'iz am gaman miyar wayewa game da al'amarin addini, kuma haka kuma ana yin musu ana rigima da shi ko yana sa baki a harkar ilimi. Amma dai ya zama ilimin shi ya kai a kira shi da suna malami, to wannan zai wahala saboda yanayin zamanin da muke rayuwa. Zamani ne na materiality, na almadiyya, wato ana lissafa darajar mutum da success ɗinsa da gwargwadon abin da ya samu na duniya. Ba ku ganin ma har rigima yake a kan wai certificate da mutane suke yi na university da sauran karatu. Duk wanda zai yi kuɗi ba bayan ya yi wannan karatun, ko da ya kai matakin da ya ji, to is a failure, bai ci nasara ba. Saboda ana lissafa nasarar mutane ne kawai da abin da suka mallaka na duniya. Yayin da shi kuma ilimi ba mallaka abubuwa ne asalin cin ribarsa ba. Cin ribarsa shi ne kamar yadda muka faɗa, shi ne aiki da shi ta fahimtar addini. To a wannan rayuwar da ake haka, da ya zama kowa ya shagaltu da neman duniya da abin da zai samu, kuma al'umma tana lissafa nasara ga mutum da abin da ya samu na duniya, to yana da wahala mutane su iya ba da himma ga ilimi. Shi yasa yake addu'a ga wanda yake kauna kai ga wannan duniyar ya kama neman ilimi. So abin yana da wahala, sai sun da ka shiga harkar za ka ga an tsere maka a duniya. ‘Yan uwanka da iyalanka da danginka da abokanka da mutanen garinku, sai za ka ga sun tsere maka. Za ka ga ana aibata mutum, wani ma har iyayen shi za su ga cewa abin da kake nan ba mai kyau ba ne, wannan abin da kake fa kana lalata future ɗin ‘ya’yanka ne. Me za ka yi da wannan naciya da kake a kan karatu? Kai kullum makaranta ba za ka canje sana’a ba. Saboda to idan ana kan mutum wannan, duk al’umma ba ta ganin sha’awar abin da yake yi, dole ya ji haibatu amal, dole ya zama disappointed. To a wannan rayuwar muke, saboda haka dole ne sai an tashi tsaye wajen ganin an himmatar da ɗalibai, an nuna musu cewa abin da suke mai amfani. A zamanin da suka gabata, idan mutum ya sa gaba a ilimi, zai waye gari bai da buƙatar sai ya nemi abin da zai. Akwai auqaf, wato akwai wasu mu'assasat waɗanda aka yi waƙafin su kawai don ciyar da ɗalibai, da ba su wurin kwana, da ba su abinci, da ba su stipend da nasu sayi da bai. Kamar yadda ka gane yanzu misali a jami'ar Islamiyya, idan mutum jami'ar Islamiyya a Madina duk shekarun da zai bai bukata mai neman kuɗi, za a ba shi kuɗin abin kuɗin sayi da caki, za a ba shi kuɗin abinci, za a ba shi wurin kwana, za a ba shi duka comfort da yake bukata na ɗalibi ne sam. Za ka ga cewa yanzu ya je karatu ya gama, za ka ji ya yi ilimi mai ƙarfi, saboda an cire ne abin da yake bukata na rayuwarsa. Da wuya ka samu ɗaliban wata jami'a a yanzu da muke magana wanda suke samun ilimi irin wanda ake samu a jami'ar Islamiyya ta Madina, saboda wannan mabdai. Kuma duk wanda yake karatu a wajen ba a kallon shi a matsayin makarkanci, ana ganin shi a matsayin mutum ne mai falala. Sabanin wanda zai je wata university a nan Ghana ko a Nigeria ya karanta Islamic studies ko Arabic ko makamantansu, ana ganin shi wannan wani kaskantacce, saboda haka ba zai samu psychological make up ɗinsa ba irin na wancan ba ne. Sannan ba wanda zai ba shi ko CC, wataƙila ma ana yin scholarship za a ce shi bar da shi, sai wanda suke medicine da engineering su ba a ba. Haka makarantun hajjan Alƙur'ani ba ruwan gwamnati da su na individuals ne, iyaye ba sa biyan kuɗin da ya kamata su biya, malaman ne suke ta wahala kawai. Saboda haka za ka ga abin ba yi da daraja a idon mutane. Abin da aka fi damuwa da shi shi ne wani by-product na wannan ilimin shi ne kuɗin shahara, ko mutum ya samu wani ɗaukaka, shi aka fi damuwa da shi ba asalin ilimin ba. Saboda haka shi ma ne yake wannan addu'a cewa ya Ubangiji, duk mutumin da ya iya miƙa rayuwarsa ga ilimi a wannan zamanin, Allah ka gafarta masa, Allah ka ƙara mashi himma. Mutumin da zai ba da rayuwarsa don ilimi ya yi ta nemansa, kuma duk abin da ya ji na fa'idoji ya rubuta. Ya da gaske muhimmancin ilimi shi ne rubutun fa'idoji, wato mutum ya zama a duk inda yake ɗalibin ilimi yana tare da mufakkirarsa, yana tare da wato wani ɗan memo nasa,
yana rubuta duk abin da yaji sai kuma yaje ya haddace yaje ya fi sawo maganganun a ina su ko akwai wasu ire-irensu ɗaliban ilimi ala hadisi a cikin littafin adabul imla wal istimla malamin da ke da littafin ya kawo tarihin wasu irin ababen ban mamaki na wajen mutanen da a wajen rubutun ilimi wani ma har takardar shi ya kare sai kawai ya dinga rubutawa a cikin rigar wanda yake gaban shi ko ya rubuta a kafan shi a tafin kafa ya ga wani ya saki kafan shi ko ya ga sai rubuta a tafin kafa kamar yana ajiyewa ne a cikin kafan kenan ko shi kuma wancan saboda kada ya zo juyawa ya rasa wata kalma bai ma tunda bai ma san me yake mishi waiwaya a kafan shi sai da aka gama ya ga an cika ne kafa da rubutu kamar wani barawa a sakamako so haka suke da wannan himmar wajen rubuta abubuwa ba sa wasa da su saboda haka mu dinga kokarin kwafe al-fawaid wa shawari wadanda ba kullum kake jin su ba ko baka san inda suke ba ko ka ji wata magana da ta baka fa'ida ko za ta baka wani mabudi na wani bincike ba na son kullum mu dinga kwafe su wakati ban jami'a ma yasma'uhu min al-fawaid allati tanfa'u fa'idodin da su amfane ka ka dinga rubuta su وحافظا مذاكرا ما نقل سنن كما يحدث يدنگ ميميت ادين ده يحدث ما رفقائه الهدات النبلاء تره دا ابوكنسا ود سكي ماسو تفيا كان تفكين شريعه ود سكي بوغو اكن بالو تري طالبان علمي ادا سنا زمان مراجعه سنا زمان واتو اكرنتا ابدا اكي دشي با قراني كدا يكي مو نبا duka sauran ilimi ana yin shi haka su ya haibu mai su abu haji su ɗansa abdurrahman su da makamantansu su abu zura su ibnu rawiya hatta shi suke daga wani gari su tafi wani gari ma'ana su tashi daga rayu su tafi bagdad ko su tafi kufa ko basra ko makamantansu suna cikiyar abokan muraja wanda za a zauna kawai tsawon dare a yi ta karanta hadisai ana sauraron majuna har gari ya wani saboda a tuna zuhuri yakan zaunar da wata baiwarsa ya dawo daga karatu tana bacci sai tashi gida abin da nan karanta sai ya ta karanta mata hadisai tana cewa shi mai gida ni wannan hadisan ban san me kake karanta bai ce kai gida mu ina so dai ki ce mun ne kawai kake da ko suna muraja'an ilimin su ko da yaushe kuma duk abin da ake muraja'an shi na ilimi to yana zama yana ƙara laushi a cikin bakin mutum da zuciyarsa wanda kuma aka karanta kawai aka yi dumpin dinsa to babu mamaki dan ka zo neman shi ka ji babu shi kwakwalwa tana da ha'inci sosai tana da kuma selectivity tana zaɓi son ka abin da za ta riƙe shine abin da ka bashi muhimmanci ki take riƙewa abinda kai wasa da shi ba za ka rike ba ba ta rike ba shi yace fa inna za yahza bi fathi al bari min rabbi al kashif lil hijab wanda aka ambata din nan a sama wanda yayi ya ji tsoron Allah ya bi sunna ya yi ikhlasi ya dage ya rubuta ya haddace ya yi muraja'a ya yi kaza ya yi kaza fa inna za irin wannan mutumin yahza bi fathil bari to zai rabauta da abu da ya masa kofa min rabbi daga ubangijinsa alkashifi lil hijab Allah ubangiji wanda yake yayi hijabin jahilci ya sanya mutum cikin hasken ilimi nas'aluka allahumma an tukrimana malam yace ya ubangiji muna roƙonka ka girmama mu min ilmi ka ba mu ilimi wa taqwa ka ba mu tsoronka wa jannatin hana da aljannati da'idin duk waɗannan karamci ne daga Allah bai wasa ne falalarsa in ya so sai ya girmama ka da ilimi din kuma ilimi abin nema ne a wurin Allah shine kadai abinda Allah ya ce manzonsa ya nemi karinsa wa qur rabbi zidni ilma yace kace ya ubangiji na ka kara mini ilimi
kuma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo dukan shi hasken ilimi ne matsalu ma ba'athallahu bihi min al-huda wal-'ilm kage yace abinda Allah ya koyar da shi da shari'a da ilimi so da ka ilimi abin aroki Allah ya bayar ne haka nan ita ma takwa girman fa'ida ta da falalarta ta kai aroki ne sharuwa Allah Allah ka sa na gaban mai jin tsoron ka mai bin dokokinka Allahumma aati anfusana taqwa Allahumma aati nafsi taqwa yana daga cikin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma aljanna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai duk abin da mai yake shi ma da shi da Mu'adh kuma yake fada yace ala hadha nudan duk wani fadi ta shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da dimma ga garin da yake da addu'a yace ultimate goal din sa shine neman aljanna to kai wai da ba za ka nema ba so da kana addu'a ce muhimmiya da malaka ciki wannan waki na ji da ita alhamdulillah mun kawo karshen wannan waki dama nayi fatan ya zama kada ya wuce awa daya saboda kada surutun ya shiga cikin kwakwalwa ya fitar da asalin karatun da fatan za mu fa'idantu da abin da malamin ya ambata mana muna masa addu'a ubangiji Allah ya gafarta masa zunubansa Allah ya daukaka matsayinsa a cikin annabawa da waliyai da salihai ilmin da ya bari a baya ubangiji Allah ya sanya masa albarka Allah ya sa a ci gaba da cin moriyarsa har zuwa tashi alkiyama da shi da sauran malaman mu da wanda suke raye da wanda suka rasu duka muna musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi wanda suka hada wannan jalsa Allah ya saka musu alkhairi Allah ya biya kowa da sakamakon wannan cin alkhairi صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله